من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى سادوا أولا يمتي يو الحميس دارن جمعة بان هجران منذ صلى الله عليه وسلم يومنا 25 ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda kuma ya dace da 4 ga watan 4 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na Ihya'u Sunna da ke nan unguwar Fantami nan cikin gidan Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a karshen suratul kahf yau insha Allah zamu tashi a farkon suratul maryam da kuma akwai wanda yake tambaya dangane da wayaji ya shiga rudani wadan gane da cewa amin fassaran amin to ban san me zai sashi rudani game da fassaran amin ba amin dai da ake fada ga karshen fatiha ko in an yi addu'a ko ya ji wani malami ya fassara ma'anan ta shine Allah ya amsa haka ya ji wani malami ya fassara amma shi kuma na ji wani malami kuma yana cewa kalmar amin 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 dai ake nufi wani irin magana ne wannan wai da hausan ma dai amin ne da sai ka mana bayani da hausan menene ma'anan amin ko ba haka ba so babu wanda ya shigar da kai rudani kai ka shigar da kanka amin dai ba hausa bace ai ko to tunda aka fassara maka illa iyaka ka ce fassaran haka ne amma cewar kai asanin ka amin din dai amin ne da hausa to kaga magana ya zama kaman gwaranci ma misali Hausan kanta ma bata zauna ba. Na farko dai kalman amin ba alqur'ani bane ba. Dan wasu suna daukan amin wani bangare ne na Fatiha. Amin baya cikin Fatiha. Ina fata an gane. Amin ya zo a cikin hadisi. Amma Fatiha wala dhallin shine karshen Fatiha. Amin wani abu ne daban bashi da alaka da Fatiha. Abin da sake cewa amin karshen Fatiha saboda addu'a akai. Tun daga kan ihdinas siratal mustaqim addu'a mutune yake Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyan wadanda ka musu ni'ima sune annabawa da salihan bayi da siddike da shahidai ghairul maghdubi alaihim waladdallin ba hanyan wadanda kai fushi da su ba kuma hanyan batattu ba kaga addu'a ce sai a ce amin ko a sallah ko a wajen sallah dan annabi ya fada kuma ya ce a fada Annabi ya ce idza qala al-imam waladdallin faqulu amin idan liman ya ce waladdallin ku ce amin ina fata an gane wannan ya nuna cewa ashe ba Fatiha bane kenan sai sa aka ce ku ce amin ma'anan ta shine Allah ka amsa mana addu'ar da muka yi shine fassaranta an gane ko ma'anan amin shine Allah ka amsa mana addu'ar da muka yi wannan shine abinda malamin ya fassara haka ne Allah ka amsa duk abu ne guda daya Allah ka amshi addu'a Allah ka amsa mana addu'ar mu duk yanda ka fassara dai sabon ne guda daya ne ina fata an gane shi yasa wani mai baiti yake cewa amina amina la arda bi wahidatin hatta uballighahu alfayn amina yace wai amin amin shi ba zai mu amince a fadi guda daya ba ai ta fada har sai na fada sa 2000 wannan yana nuna yana yawan addu'a kenan shi yasa wani daga cikin larabawa yana son wata kaman zai mutu irin ka san akwai soyayya da za ta nemi ta haukata mutum akwai wani yaro dan nan Gombe ne ban san nan wani unguwa bane ba akwai irin masu online TV din nan da suke hira da mutane haka akan hanya a tashan mota akan titi suka hira da shi kaman tauraron tashan dadin ko ne naga abin ne online ya kai kaman shekara 1 da wuce wai yana son wata yarinya yaro nan kaman mahaukaci kuma da gaske yake kaji irin maganganun da yake dan yana bukata mishi addu'a to irin wannan son da zai haukata mutum to sai aka ce to wannan son da kake matan nan yayi yawa muna baka shawara ka je kai umra kai addu'a Allah cire maka son ta ko Allah ya rage wannan son dan ita ba ta son shi to yaje yana dawafi sai yana cewa ya rabbi la taslubanni hubbaha abadan wa yarhamullahu 'abdan qala amina yace ya Allah har abada karka cire min santa duk bawon da yace amin shi ma Allah ka mishi rahama an gane ko to a takaice dai amin ma'anan shi Allah ka amsa mana addu'ar mu sai wani da yake tambaya wace na mika aran ma wai dan gane da wadanda suke ku ana ko sallah ko ana wani abu a masallaci su bar wayoyin su tana ta ringin an kira su sun ki su kashe ba su kuma sata a silent ba ko makamancin haka menene hukuncin abun hukuncin shine a musu nasiha ina fata wannan ba hukunci yake bukata ba hukuncin iyaka kace sun yi kuskure abinda suke ba daidai bane ba yana daga cikin imani girmama duk abin da ya shafi alfarman ubangiji to masallaci kuma sunan shi da Hausa ma dakin Allah ko ba haka ba hatta gwari wacce ba ta sallah kun san yaran gwari ai ko aka ce gwari kin san Allah tace ga gidan mu ga gidan shi tana nufin ga gidan su ga masallaci an gane ko to saboda haka dakin Allah ne dole ka girmama shi ba za ka je wurin babban mutum ka kunna waya ba kafin ka shiga ma za ka sa a silent saboda kar a kira ka ma saboda girmama shi to a girmama Allah shine abin da yafi fiye da wani halitta mu dinga sabawa da saka waya akalla a silent in ka shiga wuri in an kira ka za ka ga tana ringi za ka iya fita ka je ka amsa ina fata an gane wannan shine abin da ya kamata shi yasa wasu wurare suka ci gaba tunda mutane ba sa jin nasiha da ka shiga hay service din wayan ya dauki yanzu akwai wannan ci gaban da aka yi akwai abin da in muka sa a masallacin nan duk wanda ya shigo da waya service ne kawai zai dauki ba zai kira ba za a kira shi ba sai in ya fita to wannan shine magani wanda ba sa jin wa'azi kenan sai wannan wata kungiya Professional Hunters Association of in Nigeria ne ko fa Nigeria ban gane wannan turancin ba Association in Nigeria ko fa Nigeria ne to Allahu a'lam gashi nan dai office su na Gombe zone in northeast suna neman a sa su a cikin addu'a daga cikin ayyukan da suke akwai kokarin kama masu garkuwa da mutane da yan fashi da makami da dai sauransu waɗannan ayyuka ne masu kyau muna addu'a Allah ta'ala ya dora ku akan daidai da kuma aiki da daidai galibi ire-iren waɗannan kungiyoyi suna da advantage din su kuma suna da disadvantage din su idan aka samu tsari suna da amfani aka samu rashin tsari aka samu barna a ciki ina fata an gane yanzu ka dauki kaman gwamnonin Zamfara da Katsina da suka kirkiro ɗan sa kai waɗannan ɗan sa kai din kusan abincike da ke hannun masana kuma waɗanda yake ba masu bias a wurin bincike ba barnan da suke yawo ce inda ake tsammani barna ba ɗan kaɗan ba ɗan kidnapping da ɗan wane ne muna fatan a kawo ƙarshen su amma ta hanyar da ya dace ko da ta hanyar sulhu ne mu muna goyon bayan ƴan ta'adda ma a yi sulhu da su ina fata an gane duk wanda ka je na kar a yi sulhu da ƴan kidnapin ba taɓa kama maman shi bane ba ka tambayi waɗanda suke wannan yankin za su gaya maka halin da suke ciki duk wanda yake yankin Zamfara ko Katsina ko Niger inda yake battle ground ne na abun a cikin mutum 1000 don Allah da 999 suna so a yi sulhu da mutanen nan dan sun fi karfin su kuma suna neman su fi karfin gwamnati suna ci gaba da kashe su da hana su noma da hana su kasuwanci da hana su bacci, da hana su dukkan rayuwa, ƙauyuka sun zamo kufayi, an gudu an bar ƙauyuka, kasuwannin ƙauye sun mutu, ba a noma, a kama ka a ce ƙauye a kawo miliyan kaza. Waɗannan mutanen halin da suke ciki ya wuce inda ake tsammani. To idan kana hira da su, suna buƙatar a yi sulhu da mutanen nan, saboda mutane ne da fa an san su, ba wai waɗansu baƙi bane ba, mutane ne a cikin mu suke, an san su, wasu ma an san iyayen su, wani ma an san tarihin shi, wani an san yaushe shiga abu. An gane ko? Hatta waɗannan makwabtan namu a lokacin da suke cikin tashin abubuwan su, kar Allah sake maimaita mana, Maiduguri, Yobe da wasu jihohi, bangaren Adamawa, Gombe nan mun san irin bambulas da aka yi ta yi. Ai kaga hanyar da aka bi, dole ku san hanyar sulhu ne a ɓoye. Ba wai da gindin bindiga aka fi ƙarfin su ba. Wannan ita ce gaskiyar magana. Amma sai kana da hanyar samun bayanai, shine zaka san wannan abu. Ko ma menene mu da in an zauna lafiya mu haka muke su. Amerika ma ta yi sulhu da Taliban, balle kai karan ka da miya. Kun gane wannan abin da kyau? Ba ma ɗaukar Taliban a matsayin 'yan ta'adda irin 'yan kidnappers, su ba haka bane ba. Amma dai Amerika ta ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda, ta ce za ta kawo ƙarshen su cikin awanni. Sai da aka yi shekara 20 ana fada. Ƙarshen mai aka yi, aka ce a zo a yi sulhu, ga ƙasan ku mun bau. Kun fahimci wannan abin da kyau? Kowa ba ya zauna lafiya ba. To shi yasa hatta waɗannan 'yan kidnapping ɗin, wallahi da za a kira su, menene damuwarku? Allah ya cikan Alhaji Umar Musa Yar'adua. Ai ya yi sulhu da 'yan Niger Delta. Kowa ya san da suka fitini wannan yanki. Amma ya ce ku zo a yi amnesty, ku ajiye makamai mu sulhu, me kuke buƙata? Su ma kansu fa akwai abin da ya tilasta su shiga wannan abu. Kila baka taɓa zuwa ka zauna da su bane ba. Akwai ababen da aka musu tsakanin jami'an tsaro da masu anguwanni da digitai da hakimai da 'yan ƙungiyar sa kai. A kama Bafulatani ya je kasuwa sai da shanun shi a ce an kama ɓarawo, a kwace kuɗin kuma a kai shi 'yan sanda su tsare shi, a haɗa kai da azzalumin alkali a ce kuma a kawo bene 100,000 kaza, ke sun ƙara sai da shanu. Abin da ake ta musu a wannan yankin kenan. To wannan abin ne sa yaran su da suka taso su kuma suka ɗauki makamai akan mutane. Wannan shine gaskiyar magana. Zalunci ke haifar da fitina. Duk inda aka shimfiɗa adalci a ban ƙasa, ba wanda zai ɗau makami akan wani. Su kansu 'yan Niger Delta ai zaluntan su aka yi suka ɗau makamai. Kaga dai ai su ba Fulani bane, balle ka ce ko ka da Fulani za a yi. Hasalin ba musulmai bane ba, amma zaluncin da aka musu ana iban arzikin mai a yankin, an bar su a cikin talauci da masifa da bala'i da rashin aikin yi. Kawai samari suka ɗau makamai akan gwamnati. An haɗa kai ne da azzaluman gwamnati da kuma azzaluman su, sarakunan su da wasu manya-manyan su. To duk inda kaga an samu fa 'yan tawaye, ta akwai zaluncin da ya haifar da su. Ba haka kawai ake yi. Yanzu ana zaune lafiya, misali kana da ci da sha da asibiti mai kyau, hanyoyi mai kyau da wutar nefa, wani yaƙi kuma za ka so a yi? Ba wanda zai ɗauki makami a yaƙi. To asali mu muna goyon bayan waɗannan mutanen, gwamnati ta yi sulhu da su. Sannan abu na biyu, 'yan sa kai da aka ɗauka ɗin nan, ɓarnan da suke ya kusa kai na 'yan kidnapping ɗin a yanzu. Akwai Sheikh Hassan Mada wanda kwanan nan suka masa yankan rago a Zamfara. 'Yan sa kai ne ba 'yan kidnapping bane ba. Babban malami ne mai wa'azi a Zamfara. Suka zo har gida suka ɗauke shi suka je suka masa yankan rago. Su waɗannan 'yan sa kai da gwamnan ya ba su makami da wannan ƙatuwar bindiga. Ina fata an gane, ka tambayi duk ɗan Zamfara zai gaya maka. Sannan suna yin waɗansu abubuwan da yake ya saɓa wa doka. Sannan abun tsoro game da ɗaukar 'yan sa kai. Asali fitina so ake a kashe ta ai. To sai ka ɗau mutum ka ba shi makami, sai aka gama faɗan ya zama babu, to me ya za ka yi da shi? To in ba a yi sa ba sai su koma su ma wasu 'yan tawaye. Abin da ya faru a Sudan kenan. Ka binciki tarihin faɗan Sudan. Dalilin faɗan shi ne su waɗannan mutanen da suke ɗauke da makamai, 'yan paramilitary ɗin nan, waɗanda suke ƙarƙashin shi wancan shugaban. Wane ne Zagalo? Ai sun taimaki sojojin ƙasar ne a kifar da gwamnatin Albashir. To bayan sojoji kuma sun abin nan sun karɓi mulki, an zauna suka ce da ku aje makamai, suka ce a ba za mu aje makamai ba. Shikenan aka fara yaƙi kuma tsakanin su. An yi amfani da su, an ba su makamai, an musu training, an cimma buri, kuma yanzu an zo abin ya ƙare, an ce za a yi mulki. suka ce to mu fa aka ce ku aje makaman ku dawo cikin al'umma ko cikin sojoji suka ce a yanda aka sami sa kungiyar su da makamai aka za su ci gaba a takaice dai shine akan kai gaban da sukan zama gwamnati kuma fitina su ma Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintinu duk da aka samu ƴan sa kai akwai buƙatar su ma a sa musu kai ta hanyar sa musu ido su yi aiki kafada da jami'an tsaro da kuma mahukunta da duk abin da ya kamata wannan dan tsokaci ne kawai fatan mu shine Allah ba mu shugabanni masu adalci duk wannan abin zalunci ne ya kawo shi Allah ka tausaya mana ba dan halimu ba sai dan rahamanka za mu tashi a farkon suratu maryam suratu maryam ita ce sura ta 19 a cikin alqur'ani mai girma in ka faro lissafi daga fatiha da baqara ali imran zaka zo suratul kahf ita ce sura ta 18 suratu maryam ita ce sura ta 19 imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi yace wa hiya makkiyatun bil ijma da ijma'in malamai gaba ɗaya kaf sun hadu babu sabani sura ce makkiya bi ma'ana an saukar da ita kafin hijira babu sabani sura ce yar makka wa hiya 89 ayat tana da ayoyi 98 ina fata an gane a wurin imamu Hafs an Asim kenan amma wajen imamu Warsh an Nafi 99 ina fata an gane a lissafin shi yasa an ka dauki Qur'anan mu na gida a karatun mu na allo 99 ne suratul Maryam take da shi dama surori uku ne suke da ayoyi 99 a karatun mu na gida na allo amma kira'an Hafs an Asim sura ɗaya ce take da aya 99 a Qur'ani wace ce arama akwai surori guda uku a wajen imamu Warsh An-Nafi suna da ayoyi 99 suratul hijr sai suratul maryam sai suratul waqi'a waɗannan dukkan su 99 aya ne duk wanda ya karatu Allah ya san wannan abu dai ka tsaya iya ammani wani babban mutum a ƙasar nan ana hira da shi babban mutum sai nace babban mutum wanda ya kai duk inda ya kamata a kai aka hira da shi a rediyon Kaduna a cikin hiran akwai ne fili da suke hannu da yawa ban san ko ana yin shahari yanzu ba sai aka tambaye shi to ranka dade ka ba da tarihin ka tun daga aihuwanka da primary ka da wane ne har zuwa duk karatun da kai a gida da ingila da duk ya fada da aikin gwamnati da aka yi to ba mu ji ka faɗi kuma maganan karatun addini ba ya bangaren karatun yace a mun ji karatun addini sosai yace musamman qur'ani kan nayi nisa ce dan hanna kai amma wallahi wannan abun da gaske faɗi wannan abun Allah ji kan albani zaria yace ya dauka amman fata kai bakara dan da karfin guya ya faɗa har ya kai amma ina fata an gane to inda kai karatun allo ka san waɗannan surori guda uku suratul hijr suratul maryam suratul alwaqi'a su uku na 99 aya ne zaka je huzabauce yana fada to amma a qur'anan mu wannan na bugun iyaye muskati ɗan zamani na bugun zamani na hafs sura ɗaya ce takmi aya 99 suratul hijr ina fata an gane amma suratul maryam da suratu alwaqi'a ba 99 bane a lissafin su to imam al-qurtubi yace tana da ayoyi 98 kamar inda na fada tana da ayoyi 99 a wajen malaman mu na gida masu karatun allo Allah ya kara musu albarka a sannan suka ce dangane da suratu maryam ibn kasir Allah mishi rahama a cikin tafsirin shi yana cewar an ruwaito Muhammad ibn Ishaq a cikin littafin shi na sira babban littafi ne na sira na Ibn Ishaq ya ruwaito daga Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa a haka na Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi kuma a cikin Musnad daga Abdullahi dan Mas'ud ruwaya ne guda biyu ruwayan Ibn Ishaq a cikin sira daga Ummu Salama ruwayan Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad daga dan Mas'ud Allah kara masa yadda yake cewa lokacin da aka yi hijira zuwa Habasha hijiran Habasha ita ce hijira ta farko da sahabbai suka yi, amma babu annabi a cikin su. Dan a musulunci an yi hijira ne guda uku. An yi hijira zuwa Habasha ta farko, aka dawo aka sake komawa hijira Habasha karo na biyu. Ina fata an gane. Daga nan sai babban hijira ko zuwa Madina, wanda ƴan Habashan daga can suka wuce Madina. To anan a lokacin da suka je Habasha, kun san an samu tattaunawa tsakanin sarkin Habasha da sahabbai. Su kafaran Makka sun fitini sahabbai. Annabi ya ce, kun ga wannan Makkan ta yi zafi, zan tura ku wajen wani sarki a Habasha. Kirista ne, ba a zalunci a ƙasar shi, Kirista ne mai adalci. Ina fata an gane. A wannan gaban ne idan ka ce akwai Kirista mai adalci, sai a ce baka da aqida, baka fahimci tauhidi ba. To a cikin hadisi Annabi ya ce Kirista ne da baya zalunci. Wanda baya zalunci menene? Mai adalci, ko ba haka ba? Kuma ya tabbatar da hakan da sahabbai suka tafi Habasha, sai Qurayshawan Makka suka nada mutane suka tura. A ciki akwai Amr ibn As, Allah ƙara masa yadda kafin ya musulunta. Suka je bukatar su shine suka je gun sarkin Habasha ya ba su sahabban nan su dawo da su. To dama plan suka yi bayan yakin Badar, an je an kunyata su, an musu wulakanci. Suka ce to mu je mu kwato sahabban da ke Habasha kuma mu kashe su. Da suka je wurin sarkin Habasha, to shi baya zalunci, yace a je a kira min su. Sun zo suna bayan gari sun kafa tantinan su. Aka kira su, akwai Ja'far wan sayyidina Ali, Ja'far ibn Abi Talib. Yace in muka je ni zan yi magana a fadan sarki, kar kowa yi magana. Ana zuwa suka ce sun yi kaza, sun raba ƴan uwa, sun zagi alloli, sun zagi Annabi Isa, sun ba sharrin da basu musu ba. Dama idan mai mulki aka kawo maka gulma, to kira wanda aka gulman ka tambaye shi. Akwai waɗanda su aikin su kenan kai gulmorin ƴan siyasa, ko gwamna, ko chairman, ko senator, ko minista, su je su bata wasu. Ina fata an gane. To irin wannan sai ka ce to a kira min shi, maimaita abin da ka faɗa, ka ga wuri da ido kuwa. Daga nan za ka gane ƙarya yake. To sarkin Habasha ya ce ya labarin Annabin naku, suka ce ya zo ne yana kaza yana kaza, ya umarce mu da sada zumunci, ya umarce mu da kaza da girmama manya, suka faɗi abubuwan alkhairi. Sai ya ce to ko zan iya jin wani daga cikin saƙon da ya zo muku da shi na alkur'ani? Shine Ja'far ya karanta suratul Maryam. Yana cikin karanta suratul Maryam, sai ga sarkin Habasha da manya-manyan fada-fada, manya-manyan bishop da suke cikin fadan sarki, ba wanda gemun shi bai jike da hawaye ba, da suka ji ana karanta suratul. Sarkin Habasha ya ce wannan abin da kuke karantawa yayi kama da abin da aka saukar wa Annabi Musa. Ina fata an gane. Daga ne yace waɗannan mutanen kan ba zan miƙa muku su ba. Yace ku zauna a ƙasana har illa masha Allah, ba wanda zai taba ku. An fahimci abin da kyau. Yana daga cikin darajar suratul Maryam da ake kawowa, tana cikin sanadiyan musulunta Najashi sarkin Habasha, ƙarshiya musulunta. Da ya musulunta har ya bar duniya, shi da Annabi basu gamu ba. Shi bai je Madina ba, bai je Makka ba, Annabi kuma yana bai zo Habasha ba. Ina fata an gane. Da labarin rasuwan shi zo wa Annabi alaihi salatu wassalam, wasu malamai sun ce sanar da shi mala'ika Jibril ya yi. Sarkin Habashan nan fa ya rasu. Annabi ya ce sarkin Habasha ya rasu, na'an Najashi. Annabi ya ce a zo a mishi sallan gaib. Aka taro a Madina, Annabi ya limanci aka masa sallah. Ina fata an gane. Daga nan aka samu salatul gaib, wanda ya rasu yana wani wuri mai nisa, a taro a mishi sallah. Malami sun yi sabani game da wannan sallah, amma dai kuma menene Najashi na daga cikin darajar shi da falalan shi, Annabi ya masa salatul gaib. Ina fata an gane. Wannan kenan. Sannan dangane da sunanta suratul Maryam, Imam Tabarani ya roto hadisi da Imam Dailami, dukansu ta hanyar Abubakar bin Abdullah bin Abi Maryam Al-Ghassani an abihi an jaddihi, yake cewa ataitun nabiyya, yace nazo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai na cewa Annabi, wulidtu liya laylata jariya, ai jiya cikin dare an min aihuwa an aifa min yamaci ya ga yawo annabi fa qala sai annabi ce wallailatu unzilat alayya suratu maryam yace ni kuma a wannan daren an saukar min da suratu maryam ina fata an gane daga nan malamai suka ce to sama da suna suratu maryam din nassan daga bakin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dazu da muke magana game da suratu maryam nace tana da ayoyi 99 a karatun mu na allo na gida tana da kuma ayoyi 98 to akwai inda a karatun mu na allo na gida wurin aya ne amma irin wannan qur'anin kuma wurin waqafi ne ina fata an gane shine qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda to a can a qur'anin aya ne wurin amma kaga anan arama ai ba aya bane ko waqafi ne to wannan shine saboda abun ya fito fili musa abin da ke kawo wannan bambancin ba wai an ƙara wata aya ne can an rage wata aya ba zaka samu alisafin can aya ne alisafin can ba aya bane ba kamar suratul baqara in ka ci alif lam mim a karatun mu na allo na gida wurin waqafi ne amma anan kuma in ka duba aya ne ina fata an gane haka alqari'atu mal qari'a aya ɗaya ne a karatun allo amma anan kuma alqari'a aya mal qari'a aya alhaqatu mal haqqa aya ce guda ɗaya a can karatun mu na allo amma na alhaqqa aya ce mal haqqa ma aya ce ina fata an gane dan wani kare rude ce a can nasu yafi yawa nan nasu yayi kadan ba karawa ko rage ake ba wurin tsayi wannan yake shan bamban Allah ya sa mu dace kamar da na faɗa wannan shine kadan daga cikin abin da ya shafi suratu maryam muna roƙon Allah subhanahu wataala nanan maryam wannan suran da daga cikin abin ne ƙara mata daraja qur'ani sukutum akai sura suratu maryam babu daraja sama da wannan duk bible babu suratu maryam a bible a ce chapter ne wannan na maryam babu shi chapter of mary a bible babu amma qur'ani an mata suratu maryam ashe musulmai sun fi kowa son nanan maryam sannan kuma Allah ya ambaci sunan Maryam a Qur'ani Maryam ya Maryam 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 Isa ibn Maryam har sau 30 ina fata an gane akai ta kiran sunan Maryam sannan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace mata guda biyar sun fi kowa daraja afdalu misail alam kenan mafi falala da darajar mata guda biyar ne kowa sai ne tabi bayan su sai yace nana Maryam sai ce Hasiya matan Fir'auna Hasiya matan Fir'aun sannan nana Khadija nana Aisha nana Fatima waɗannan biyar din kowa sai dai ya durƙusa ina fata an gane ba wanda zai ja da su a daraja to kaga wannan ma daraja ne ga nana Maryam mahaifiya ga Annabi Isa alaihi salam shi yasa ake jingina masa Isa dan Maryam akwai abu da malamai suka ce in ka duba duk Qur'ani babu wanda Allah ya jingina shi da baban shi a cikin annabawa a ce Ibrahim bin wane ko Musa bin wane babu shi ko Muhammad ba a kira sunan baban shi a Qur'ani ba bayan da Allah ya ce Muhammad ibn Abdullahi babu duk annabawa ba wanda Allah ya ce wane dan wane sai Annabi Isa Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam ina fata an gane wannan kadai shi ma daraja ne amma malamai suka ce saboda me Allah dinga maimaita Isa dan Maryam Isa dan Maryam dan ya ga mutane fa shi ba Allah bane ina fata an gane aifan shi akai inda Allah ne ba za a ce dan wane ba Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtan daidai da kuma aiki da daidai me Allah ya ce
شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك ربي شقيا.
وبنجي سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد waɗannan harufa da kafun da ha'un da ya'un da ainun da sadu haka ne ko da kaulasan da ha babba da ya haka ne ko da alli kafa da sadi waɗannan harufa guda biyar alqur'ani mai girma Allah ya ware waɗansu surori ya bude su da huruful muqatta'a harufan da ake ce musu kuramin baki haka malamanmu na gida suke kiran su kuramin baki me yasa ake ce musu kurame dan ba su da ma'ana ina fata an gane to alqur'ani ya kasa wannan kaman kaso zuwa haka abu na farko akwai kuramin baki da suke zuwa da harafi guda ɗaya tak ina fata an gane waɗannan sun zuwa alqur'ani a wurare ne guda uku akwai suratu daud ko kuma suratu sad an gane ko kowace ka kira a karatunmu na gida suna suratu daud haka ne ko arama a karatunmu na warshi kuma suratu sad an fance na abin da kyau to ko ka ce suratu daud ko suratu sad za ka an bude ce da sad kaga baki ne harafi ne guda daya sadi sannan akwai suratu qaf kaga harafi ne guda daya sannan akwai nun to su uku ne Allah ya bude su da harafi ɗaya tak an fance na abin da kyau surori guda nawa guda uku to akwai surori kuma guda tara da Allah ya bude su da harufa guda biyu surori ne har guda tara ga uku ga tara nawa kenan to waɗannan surori guda tara na farko akwai suratu taha kaga taha da damus hannu ne da hakuri haka ne ko sannan akwai yasin da ya'un ne da sinu da ya da sun ke gashashe haka ne ko sannan akwai tasin kaga da tsamus hannu ne nan ma da sin kaga harufa nawa ne guda biyu kaga mun samu uku to akwai kuma hamim hamim kenan hamim guda shida da Allah gode su da harufa guda biyu na farko akwai suratul ghafir akwai suratul fussilat akwai zukhruf akwai ad-dukhan akwai al-jasiya akwai al-ahqaf akwai wanne shura kai ne shura din ai kai riga malam masallaci shura ba ta ciki an gane ko Allah ya bude su da harufa guda biyu su su tara kun fahimci na abin da kyau akwai wanda Allah ya bude su da harufa dalla kar ku dan hankali kai ne ba muku hankali dalla ku rabu da shi za ku gane abin muna cikin karatu akwai waɗanda Allah ya bude su da surori guda uku harufa guda uku afwan su kuma surori ne guda goma sha uku surori ne guda na goma sha uku abu na farko akwai alif lam mim guda shida suratul baqara ali imran ankabut ar-rum luqman as-sajda harufa ne alif lam mim alifun ne da lamun da mim kaga harufa uku alif lam jaim ara haka ne ko to anan mun yi hamim shi kuma hasabe ne da mim ara shi ma kaga an samu guda nawa goma sha an samu guda shida alif lam mim to akwai kuma alif lam ra guda biyar alif lam ra guda biyar akwai suratul yunus akwai suratul hud akwai suratul yusuf akwai suratul hijr akwai suratul ibrahim sannan akwai tasin mim guda biyu shine suratul ash-shu'ara da suratul qasas kowanne harufa nawa ke da shi guda uku tasin mim to daga nan sai ka tafi wajen masu harufa guda hudu Allah bude su da harufa guda hudu akwai ar-ra'd alif lam mim ra kaga harufa hudu ne alif da lam jaye da mim da min jaye da ra alif lam mim ra sannan akwai suratul araf alif lam mim sad ina fatan fahimta. To waɗannan sune surori guda biyu wanda Allah ya bude su da harufa guda hudu. Akwai surori guda biyu sune na ƙarshe Allah ya bude su da harufa guda biyar. An gane ko? Akwai suratul Maryam, akwai suratul Shura. Ina fata an gane. Suratul Maryam kaf ha ya ain sad harufa ne guda biyar. Suratul Shura ha mim ain sin qaf. Ina fata an gane. Kana makaranta ka jina gaggawa. Malam Jafar ne koran ka zai. An gane ko? To abin da ke akwai shine kun ga yadda abun yake. Akwai masu harafi daya, akwai masu harafi biyu, akwai masu uku, akwai masu hudu, akwai masu biyar. An fahimci wannan abin da kyau. To wannan shine abin da ya shafi ginin waɗannan surori da Allah ya subhanahu wata'ala da waɗannan harufa. To menene ma'anan su? Shine abin tambaya. Malamai sun yi maganganu yafi shurin masaki. Al-Imam Sayyid Tantawi a cikin Tafsir al-Wasit yace duk zantuttukan da aka yi gaba ɗaya kaf guda biyu sun fi kowanne mahimmanci. Yace abu na farko akwai ra'ayin Abdullahi bin Abbas da kuma waɗansu daga cikin waɗanda suka bi shi Imam Sha'abi, Sufyan al-Thawri da sauransu suka ce waɗannan kamar da Ibn al-Munzir ya ruwaito daga Sha'abi an tambaye shi aka ce menene ma'anan waɗannan kalmomin. Yace inna likulli kitabin sirran wa inna sirra hadhal qur'an fi fawatihi suwar. Yace duk wani littafin da Allah ya aiko da shi duniya yana da wani sirru. To sirrin qur'ani yana cikin waɗannan kalmomin da ba a san ma'anan su ba. Ina fata an gane. Akwai wani sirru dake ciki wanda ba wanda ya san ma'anan su. Yasa Ali bin Abi Talib Allah kara masa yadda yake ta sirru ne na Allah kar ma ku binciki menene. Haka aka rufe Sha'abi ce sirrullahi fala tadulbuhu. Sannan Ali bin Abi Talib yana cewa inna likulli kitabin safwa wa safatu hadha alkitab hurufu tahajji. To wannan shine ra'ayi na farko malaman da suka ce wani irin sirru ne da Allah ya aje wanda ba wanda ya san ma'anar shi. Shine zaka ji sun ce Allahu a'lamu bi muradihi bizalik. Da an ce alif lam mim a ce ba wanda ya san ma'anar shi sai Allah sai a wuce. To wannan shine ma'ana magana ta farko. Magana ta biyu malaman da suka ce koda ba a san ma'anar shi ba amma akwai abin da zamu iya kalatowa a ciki. Suka ce idan ka kalli duk inda aka kawo wannan abun za ka ga gaba maganar Qur'ani yake 99% duk inda aka kawo alif lam mim sai a ce zalikal kitabu. Za ka yi ta biyun su ɗaya bayan ɗaya za ka ga maganar littafi yake. Ba za mu yi kawo su gaba ɗaya ba tunda yawan su ya kai su 20 ne da wani abu. Majmu'un su gaba ɗaya 20 ne da tara daga alif lam mim na Baqara zuwa nun suratul qalam in ka lissafa kuramin baki su 20 ne da tara 30 ba ɗaya. To sai malamai suka ce idan ka duba tun daga alif lam mim zalikal kitabu har zuwa nun wal qalami nan ma dai maganar Qur'ani ake. Ina fata an gane. Wa ma yasturuna ka Qur'ani zai shiga ciki. Sai suka ce to Allah yana kalubalantar Larabawa ne. Qur'anin da kuka ce ƙarya ne Muhammadu ne yake tsara shi. To gashi nan ai Qur'anin yaren ku ne da ma harufan yaren ku ake rubuta shi da alifun ne da lamun da mimun. Ina fata an gane. Da ha'un ne da mimun da kafun da wane ne. Me yasa ba za ku tattara harufan kuma ku gina naku ba? Kun fahimci abin da kyau? Kaman kalubalantar su Allah yake da suka kasa ce wa illan taf'alu wa lan taf'alu. Idan ba ku yi shi ba a yau har tashin duniya ba za ku iya yi ba. Wannan yana daga cikin kadan daga cikin abin da malamai suka tattauna dangane da ma'anan waɗannan harufa da ake ce musu huruful al-muqatta'a ko kuma huruful tahajji ko huruful mabani duka sunan su ne. A takaice da Allah subhanahu wataala ya ce kaf ha ya ain sad. Akwai malaman da suke daukan kowace kalma daya sai su ce wai sunan Allah ne. Alifun sai Allahu, lamun sai latifu, mimun a ce majid. Misali ina fata an gane. Haka suke tattara kalmomin amma hakikanin gaskiya fassarar tana nesa da abinda malamai masana ilimi suka tafi akai. Allah ce kaf ha ya ain sad, Allah ne san abinda yake nufi da waɗannan kalmomi a dunkule in ka hada su, amma in ka raba su kafun kan mun san ma'anar shi kaula san ne, haun mun san ma'anar shi ha babba ne ko ba haka ba, ya'un mun san ma'anar ta ya ce, haka ainun mun san ma'anar ta allik kafa ce, sad mun san ma'anar ta sadi ne ko ba haka ba. To amma in ka hada su a dunkule me ma'anar shi, mu ce Allahu a'lam. Wannan shine masaban ahlus sunna insha Allah. Allah ce zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya, zikiru rahmati rabbika ai fi ma yutla alayka zikiru rahmati rabbika. Suka ce zikiru rahmati rabbika nan khabar ne, mubtara din sai aka shafe shi, ko ka ai cewa hadha zikiru rahmati rabbika, wannan ambaton ubai ko ambaton rahaman ubangijinka ne, abdahu da yake ambaton bawan shi. Kaman ka ce wane ne ce Zakariya, annabi Zakariya, bi ma'ana za a baka tarihi da kisa da labarin annabi Zakariya, shine zikiru rahmati rabbika abdahu ai wannan. Ko kuma daga cikin abin da ake karanta muku a Qur'ani akwai ambaton rahaman ubangijinka dangane da bawan shi annabi Zakariya, idnada rabbahu nida'an khafiya, lokacin da annabi Zakariya ya kira ubangijin shi nida'an khira khafiyan, a ɓoye a cikin sirru a cikin duhun dare. Haka wasu malamai suka fasara khafiyan, wasu malamai suka ce a'a khafiyan bai daga murya ba, yana shi ƙasa ƙasa, don Allah ya ce wa dhukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil gudi wal asal wa la takun min al-ghafilin. In zaka ambaci Allah kar ka daga murya sama, saboda annabi yana tafiya da sahabbai sai zanto yaji suna daga murya da kabbara akan dawakai, sai ce waɗanda fa kuke kira din nan ba kurma bane ba kuma bebe bane ba, yana kusa da ku fiye da jijiyan wuyan ku, sassauta muryan ku. Ina fata an gaji daga cikin ladabi ma na zikiri kar ka daga murya, bai daga cikin ladabin zikiri kana daga murya kana kiran Allah. Annabi ya ce ba fa kurma kake kira ba, me yasa za ku daga murya? A shari'a inda aka ce daga murya daga su suka fi kaɗan, kaman kiran sallah, kaman talbiya na lokacin aikin hajji, kaman kabarbari da ake amina da sauran wurare, duk wannan shari'a ta ce daga murya, litakabbirullaha ala ma hadakum. Haka lokacin idi nan ma daga murya ana kabbara. To akwai exception a musulunci wanda aka ware iya nan ake daga murya, duk wanda baya cikin wannan an fi so kai ƙasa da muryanka, saboda ya fi kusa da girmama Allah kuma ya fi kusa da ikilasi idan Allah. Ina fata an gane. Shi yasa wata ran annabi yana tafiya cikin dare, yana yawo a cikin Madina alaihi salatu wassalam, ya wuce ta gidansa yadda Abu Bakar yaje yana sallar dare, baya jin abin da yake karantawa, muryar shi kasa kasa, kasan tayi kasa da yawa. Sai ya wuce ta gidansa yadda Umar, kana shigowa layin daga nesa kana jin Qur'ani na tashi. Umar kenan mazaje. To shine annabi da washe gari ya kira su, ya ce ya Abu Bakar Siddiq, na wuce jiya da daddare kana kiyamun laili ba a jin karatunka, ko an zo kusa da kai ba za a ji me kake karantawa ba. Ya ce wanda ne dan shi ya ji, wanda nake sallan dan shi da karatun dan shi ya ji abin da nake karantawa. Sayyidina Umar, kai kuma na biyo ta gidanka daga an doso layi sai a ji qira'a na tashi. Ya ce nayi ne dan na kori shedan karwa ya shigo layin mu. Ina fata an gane. Annabi ce Abu Bakar Siddiq ka dan daga murya ka dan, Umar kai kuma ka rage muryanka, sai ku hadu a tsakiya. Wa kadhalika jalnaku ummatan wasada. Allah ce izna da rabbahu nida'an khafiya, lokacin da ya kira ubangijin shi nida'an kira khafiyan, a boye ko kuma cikin dare ko kuma ya kasa kasa da muryan shi, kala yana cewa rabbi ya ubangijina, inni wahana al'azmu minni, yace kashina yayi rauni, bi ma'ana ya tsufa kenan. Ai idan kashi ya rauni nama kun ba a maganin shi kenan. Yace kashina yayi rauni, washta'ala ar-ra'su shayban, yace kaina ya wato ishta'ala da larabci kama ce wuta ta kama. To madadin yace furfura ya fito min akai, sai yace ai kaina kaman ya kama da wutan furfura, dan ya nuna gaba ɗaya kanshi ya zama fari, tabbacin ya tsufa kenan shine washta'ala ra'su shayban ai kaina wato furfura ta cinye shi gaba daya walam akum bidu'aika rabbi shaqiya yace ban kasance ba mara arziki ai walam akun shaqiyan ban kasance ba mara arziki ko ban kasance ba tababbe bidu'aika rabbi da kiranka da addu'anka ya ubangijina bi ma'ana duk lokacin da na roke ka kana amsa mini a wannan ne malamai suka ce ya halatta aurin addu'a ka ce wa Allah ya Allah ka min kaza ba laifi bane ba ina fata an gane ya Allah ka bani lafiya ya Allah ka yalwata min ya Allah ka bani mace ta gari ya Allah ka min kaza fa Allah ka kara min kaza kuma ina fata an gane ya halatta suka ce saboda wannan abin da Annabi Zakariya yayi yace ya ubangiji duk abin da na roka kana bani ban taba rokanka baka amsa min ba shine ma'ana abu walam akun shaqiyan ban kasance mara arziki ba bidu'aik idan na kira ka da addu'anka rabbi ya ubangijina duk lokacin da na roka kana bani yau ma to na ƙara dawowa shine ma'ana abu yau kuma nazo ina neman wani abu me yake nema shine da Annabi Zakariya ya shekara kusan 100 bai aihu ba wasu malamai sun ce shekaru 95 wasu ma sun ce shekara 120 bai samu da ba sai ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i yace wa inni khiftul mawaliya ya ubangiji ina jin tsoron yan uwana mawaliya shine dangi ina fata an gane don wani mai baiti yana cewa mahalan bani ammina mahalan mawalina la tambushu bainana ma kana madfuna wai ma'ana mahalan bani ammina yace mahalan mawalina kaga bani ammina ƴaƴan baffaninmu yace kuma walina yan uwanmu to kalmar mawali tana zuwa matsayin yan uwa dangi to sai ce wa inni khiftul mawaliya ya ubangiji ina jin tsoron yan uwa na dangi na min wara'i a bayan bayana wa kana timrati akiran sannan kuma matata ta kasance bakarariya al'aqir shine wanda baya aihuwa ko namiji ko mace duk kalmar da yake al'aqir al'aqir mace al'aqir namiji ba bukatan ta utanis kar wani ce maka aqiratun za a ce a da mace da namiji duk aqir ne da larabci ina fata an gane to wa kana timrati aqiran matata ta kasance bakarariya bata aihuwa fa habli milladunka waliya fa habli waliyan ya Allah ka bani da milladunka daga wurinka kai nake nema ka bani waliyan anan duk malamai sun fassara shi da da waladan ya Allah ka bani kaman waliyan magajina wanda zai meye mini wanda zai gaje ni sai ce yarithuni wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub sannan ya gaji kuma iyalan gidan yaqub waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji ka sa wannan yaron ya zama radiyan abun yarda a wurin mutane abun yarda a wurinka mai kyawawan dabi'u mai tsoron Allah mai hali nagari shine radiyan to anan akwai dan su abubuwa da ya kamata mu kula da shi cikin waɗannan ayoyi abu na farko ku kalli aya ta 5 tun daga kan da aya ta 3 an ce izna da rabbahu nida'an khafiya a lokacin da ya kira ubangijin shi khafiyan a boye cikin sirru kuma cikin duhun dare yace ya ubangiji na tsufa inni wa hanal azmu minni ya Allah na tsufa ai Allah ya san ya tsufa ko bai sani ba sannan ce kuma washta'al ra'su shay banga kaina yayi furfura wannan ma Allah ya sani sai ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, ya ubangiji ban zamo tababbe ba duk lokacin da na roke ka sai ka bani. To kaga wannan yanzu fadanci yake kenan, yana gaya wa Allah cewa duk lokacin da na roke ka sai ka bani, amma ko fa na tsufa nayi kaza nayi kaza. Da ya ci gaba da magana sai ce wa kana timrati akiran, matata bakarariya ce ba ta aihuwa. Akwai al'aqir wanda ko yana saurayi ba sai aihu ba, to shi kuma a sanin shi yana aihuwa, shi yasa sai yace ya tsufa. Shi rashin aihuwan shi tsufa ya hana shi ba wai asali baya aihuwa bane ba, ban gane ku kun gane abun ba. To ya kawo ababe guda biyu masu hana aihuwa, ko da lafiyar shi kalo yanzu ya shekara 100 aihuwa yana da wahala. To kuma ga matata asali ma da matun tana da budurwa an tabbatar da ba ta aihuwa, ka san akwai irin wannan, a ce bincike na ilimi ya tabbatar a likitance ba za ta aihu ba. To me yasa zo yake wannan addu'an tunda ya san ga yanda abun yake? Domin mun faɗa ranan baka roƙan Allah abinda a sunnan Allah ba a yi, ko kun tuna nace haramun ne yanzu mu taro a masallaci na muna addu'a, ya Allah kaga dai ja gaba ya hana mu zuwa Makka, Allah ka sa Ka'aban nan ta dawo Najeriya, to addu'a nan haramun ne. Ba dan Allah ba zai iya ba, ba zai yi ba, ya tsara hatta shin duniya Ka'aba anan za ta zauna, kun gano abin da kyau. To ka roki Allah akan wannan baya halatta, ko ka ce ya Allah wannan azumin da muke, ya Allah a maida shi 15 mana. To baka roƙo abin da sunnan Allah ya aje shi aka har abada. To a sunnan Allah wanda ya tsufa baya aihuwa, sannan kuma bakarariya ba ta aihuwa, amma daidai yake da ce a dawo da Ka'aba Najeriya ba dai bane ba. To me ya ja shi yake wannan addu'an da can bai yi ba, shine abun tambaya. Sai dai shekara 190 ya fara wannan addu'a, a shekara 120 afwan, abin da ya faru shine Annabi Imran mahaifin nana Maryam, a lokacin da aka haife ta mahaifiyar nana Maryam addu'a ta yi, Allah ka bani ya aka bani da namiji wanda wannan dan zan sadaukar da shi zama mai kula da masallacin Qudus. Tana ta addu'a, Allah sai ya bata ya mace, tace ya Allah ya ka bani mace, ina mace ina hidimin masallaci, ni ga abin da nake nema ka bani mace. Duk da haka dai sai ta karba wa inni sammaitu ha Maryam, na sa mata suna Maryam. Tunana Maryam bayan ta taso, Annabi Imran yana da almajirai daliban da ke karatu a gunshi, a cikin su akwai Annabi Zakariya. Sai ya ce zan bada wannan yarinyan ga ɗaya daga cikin dalibai yana rike ta girma a hannun shi, tana yar karama kowa ya tashi yana so, shi zai rene ta. Aka ce to ai ƙuri'a, ƙuri'an shine a tafi teku bakin kogi, kowa da alƙalamin shi na rubutu, kowa ya wurga alƙalamin a cikin ruwa, wanda ya tsaya shi zai dauke ta, ya alƙalami zai tsaya a cikin ruwa. Ina fata an gane, ai kun san alƙalami yayi tunda kamba ne yayi, kun san kamba ko ka san kamba da hola ma? To ka san da ka wurga shi kwantawa zai yi. To Allah ne masa wahayi, Annabi ne, daliban kan nan duka a tafi bakin kogi da su, kowa ya wurga alƙalamin shi, duk wanda ya tsaya bai kwanta a cikin tekun nan ba shi zai dauki nan. Aka je aka dinga wurgawa, Annabi Zakariya nashi kawai sai ya tsaya cak, wa kafalha Zakariya, Zakariya shi ya wini. Aka bashi nana Maryam ya kai ta ya ajiye ta a Baitul Maqdis. To sai zanto duk lokacin da ya kawo mata abinci sai ya samu abincin da ya fi nashi a wurinta, kuma sai ya kula da cewar akwai abin da ba a samun shi, kamar ka ɗauki kayan marmari ai abu ne da ke seasonal, akwai lokacin da sai ka nemi mangoro duk gobe babu, dan ba season din shi bane, ka nemi goyba babu, haka ne ko? To sai abinda yanzu ba lokacin shi bane kuma sai ya same shi, abin sai ya fara kulle masa kai, ya dan daho indomie misali ya kawo ya samu taliya da naman kaji, to ina za a ci indomie shi, ya dan bubbugo dumamen shi na tuwo yazo ya samu doya da kwai da dankalin turawa misali. To sai ya tambaye ta, ya Maryam anna laki haza, ya Maryam wannan abun daga ina yake zuwa ne ka? Qalat huwa min indillah, tace daga wurin Allah ne, ashe mala'ika ce kawo mata kullum breakfast da lunch da dinner daga aljanna. to yayin shiru yayi ta'ajjubin abu qalat huwa min indillah to bata tsaya anan bata ce inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab annala allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da wahala ba ba tare da wani hisabi ba to shine annabi zakariya yace in dai har allah zai sa dinga dauko abincin aljanna ana kawo miki to ni ma ya kamata ya bani da bai fi karfin shi ba ya tsufa a lokaci shine allah ce hunalika da'a zakariya rabba ta ci kawai sai tare ya fara addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ya dinga addu'a ya allah ka bani da ya allah ka bani da a cikin suratul anbiya wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin kun ga ayanan ya ce a bashi wanda zai gaje shi sai a ce yace wa anta khairul warisin allah kai ne mafi alkhairin masu gado yanzu ina neman mai gadon da zai gaji aiki na na annabta ne da karantar da mutane ina tsoron yan uwana in na mutu addinin nan zai cutu ba za su kula da wannan addinin ba damuwarsa kenan ba wanda zai kula da shagon shi a kasuwa ba an gane ko ya dinga addu'a yana cikin wannan addu'an lokaci yayi ko wallahi usman na'am ya ce saboda masu a yan gidan radio yankewa suke in ya wuce minti 55 haka da 7 za mu tsaya a nan kissa yanzu aka fara ta insha Allah za mu karisa gobe ku ji yanda aka ci gaba tsakanin shi da nana Maryam da kuma malaika Jibrilu da zai shigo shi ma cikin kadiyar abinda muka fada na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa akwai number da aka bani yanzu nan ga waɗanda suke WhatsApp za su iya daukar number kawai su yi sallama duk karatuntukan mu da ake a nan da wanda nake a masallacin Miyetti gaba ɗaya za a same su insha Allah ga yanda number take banza 8 banza ko sa wannan Hausan ko to 0 8 0 3 1 1 2 4 1 7 7 0 8 0 3 1 1 2 4 1 7 7 ina ji an dauke ta zuwa ko 0 8 0 sai 3 1 1 2 4 1 7 7 na insha Allah zan dauka duk wanda ya abun nan yayi sabin number da sunan da ka saka in kai sallama a WhatsApp za a tura maka karatutukan gaba da insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala har mu gama Ramadan kuma insha Allah Allah ya bamu lada abin nan mu karanta ya gafarta mana kurakuran mu اللهم اجرنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قضي حوائجنا عاجله واجله ومن اوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم